Masu saurare sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jahurar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na da amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma sai za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a joehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Bayan sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Dalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 29 ga watan Mayu. Bayan labaran duniya za a ji tsokaci kan ranar demokradiyya da kuma cikar gwamnatin Najeriya ta yanzu shekaru uku da kahuwa.
Satisfaction al'umma ci gaba yi, wasu da makamai ci gaba yi, fadace-fadacen kabilanci da na addini da na ba ke raba da nini ma na manoma da makiyaya menene duk ci gaba ne.
Za a ji nasiha albarkacin watan Ramadan kamar kowace ranar Talata. Baba Yakub Makeri na tafi da shirinsa na a dawo lafiya. Silabarma na zai gabatar mana da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin kuma saurari, amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yau take ranar demokradiyya a Najeriya shekaru 19 bayan da kasar ta koma bin tafarkin demokradiyyar ko kuma mulkin farar hula. Sannan yau ce gwamnatin shugaban kasar Muhammadu Buhari ta cika shekaru 3 akan karagar mulki. Yan siyasa daga jam'iyyar APC mai mulkin kasar da kuma in hamayya suna tsofa albarkacin bakin su kan wannan rana. Sannan a karan farko wasu ƴan Najeriya sun kebe wata rana domin yin juyayi a daukacin kasar. Masu fafutuka da kungiyoyin fararen hula daga sassan kasar sun ware ranar 28 ga watan nan na Mayu domin su kalubalanci abinda suka kira yawaitar samun tashin hankula a Najeriya. Gwamnatin Najeriya dai ba ta ware ranar makamanciyar wannan ba, wacce za a yi juyayin waɗanda suka mutu a rikice-rikicen kasar, wacce kungiyoyi na fararen hula suka jagoranta. Amma a sassan kasar ta Najeriya, wacce ita tafi yawan al'umma a daukacin nahiyar Afirka, jama'a sun taru a karan farko domin tunawa da waɗanda suka mutu a tashin hankula da ke faruwa a Najeriya. An baiwa wani ɗan cirani daga ƙasar Mali da ke zaune a Faransa ba tare da izinin zama ba sunan Spiderman a Turance, wato mutumin gizo-gizo. Aka kuma jinjina mai a matsayin jarumi bayan da ya rarrafa a jikin wani bene a birnin Paris ya ceci wani yaro da ke reto a hawa na huɗu. Dan shekaru 22 Mahmudu Gassama ya ce ya lura da cewa rayuwar yaron na cikin haɗari ne. Wannan lamari ya faru ne yayin da shi matashin ya je unguwar kallon ƙwallon ƙafa a wani gidan cin abinci. Gassama ya faɗa wa sashin bambaranci na muryar Amurka cewa sun yi odan abinci kenan shi da budurwarsa za su fara ci, sai ya ga dandazon jama'a a waje. A cewar shi, bayan ya samu kubutar da yaron, sai 'yan sanda suka janyo su shi da yaron zuwa cikin wani ɗaki. Yana mai cewa sai na ji jikina ya fara kakkarwa kamar ba zan iya tsayawa da ƙafafuna ba, na kaɗi matuƙa da abin da na yi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yaba wa wannan matashi ɗan cirani yayin da suka haɗu gaba da gaba a jiya Litinin a fadar gwamnatin ta Elysee, saboda wannan jarumta da ya nuna. Yana mai cewa Gassama abin kutance ne. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe za su yi wata ganawa kafin babban taron da aka tsara za a yi a tsakanin Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, a cewar jami'an ƙasar ta Japan. Shugaba Trump ya tattauna da Abe a jiya Litinin ta wayar tarho yayin da jami'an Amurka suka je Koriya ta Arewa da Singapore domin tsara yadda tattaunawar za ta gudana. Sai dai fadar gwamnati ta White House ba ta amsa tambayoyin da muryar Amurka ta yi mata ba kan ganawar ta Trump da Abe. Kusan Amurkawa 34,000 suka mutu a yankin Koriya sanadiyar ta da jijiyar wuya da akwa shekaru uku ana yi a yankin. A shekarar 1953 ne hankula suka kwanta a yankin sanadiyar wani shirin tsagaita wuta da aka cimma, amma ba tare da an rattaba hannu kan wuta ya jije ne zaman lafiya ba. Trump da Abe dai za su halarci wani taron kolin na tattalin arziki da za a yi na ƙasashe bakwai da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya a Canada. Jami'an Amurka da na Koriya ta Arewa sun haɗu a yankin Koriya wanda baya ɗauke da sojoji a ranar Litinin. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Poland ta buƙaci jami'an Amurka da suka fara rundunar soji tare da zuba dubban dakarun Amurkan a ƙasar a wani mataki na tsoratar da Rasha. Aje Litinin Ministan Tsaron Kasar Maris Balazak yace a kwanakin nan ya tattauna da hukumomin Washington kan yadda za a kafa matsugurin sojin Amurka na dindindin a kasar ta Poland. Kasancewa dakarun Amurka a kasar na da matukar muhimmanci wajen jefa tsoro a zakatan abokanan hamayya, inji Minista Balazak yayin wata hira da yi da kafar Radio 1. Kasar Poland ta jima tana nuna damuwa kan harkokin tsaro a yankin, tun bayan da Russia ta mallaki yankin Crimea daga Ukraine a shekarar 2014. A can birnin Moscow kuwa kakakin shugaban kasar Vladimir Putin, wato Dmitry Peskov, ya ce tura karin dakarun yammaci a kusa da kan iyakokin Russia ba zai kara komai ba ta fuskar tsaro da zaman lafiya a nahiyar. Wata guguwa dauke da ruwan sama da aka wa lakabi da guguwar Alberto, wacce ita ce ta farko da aka baiwa suna a wannan shekara, ta sauka a jiya Litinin a kusa da gabar tekun Laguna Beach a jihar Florida. Guguwar Alberto tana tafe ne da ruwan sama mai karfin gaske, akwai yiwuwar ta wato ta haifar da ambaliyar ruwa a yankin na Florida. Guguwar da yana tafiya kilomita 75 cikin sa'a guda, ana kuma fargabar za ta zubar da ruwan sama da yawan sa ya kai ma'aunin santimita 30 a yankunan Florida da Alabama da kuma Georgia. Irin wannan yanayi na guguwa zai ainihin kankama ne daga ranar 1 ga watan Yuni zuwa ƙarshen watan Nuwamba wannan shekara.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani, yau dai take ranar demokradiyya da kuma cikar gwamnatin Najeriya ta yanzu shekaru uku da kafuwa. Kan haka ne abokin aiki na Ladan Ibrahim Aiwa ya tuntubi wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullun a Najeriya mai suna Isiyaku Alhassan Kauran Mata, wanda Ladan ya fara da tambayarsa nasarori da kuma akasin haka a fannin demokradiyya a Najeriya. Sai ya ce,
mu tsaya mu kalli talakan Najeriya da dawowa mulkin demokradiyya. Tun da farko dai babban dalilin da ya sa aka guji mulkin soja shi ne kama karya, don haka mutane suka shayar musu da cewa demokradiyya ita za ta ba su ƴanci su samu walwala a samu ci gaba ta kowane fanni. Don haka jama'a suka gamsu suka karɓi wannan tsari, aka yi ta hayaniya da soja har suka tafi.
Yanzu kuma kana jin ba a samu waɗannan ba?
Musamman mu kalli wannan gwamnatin da take kai a yanzu, kuma mu kalli manyan abubuwan da take rage maganin tace-tacen ko kuma almundana da rashawa, samar da ayyuka. Shin wani ci gaba aka samu tsakani da Allah a waɗannan abubuwa? Bangaren tsaro, an maida hankali a akalar tsaro akan harkar Boko Haram. Duk wanda ya ce maka an samu ci gaba yana nufin akan harkar Boko Haram. Yadda mutane da aka jefa musu tsoro na koyaushe, ka ɗanga wani da ɗan leda kana tunanin kila bom ne zai iya tashi da kai, ko a kasuwa ko a masallaci ko a coci, an samu sauki akan wannan zahiri.
To sauran ɓangarorin tsaro ba?
Boko Haram ba a yi ma. Madalla, sauran ɓangarorin tsaro duka menene aka samu? Sace-sacen al'umma ci gaba yi, bashi da makamai ci gaba yi, fadace-fadacen ƙabilanci da na addini da na ba gaira ba dalili ma na manoma da makiyaya, menene duk ci gaba ne? Da wani sabon yanayi ma da ya shigo na yanzu, ba a ma san menene dalilin kashe mutane a birnin Gwari ne, a Zamfara ne, a kudancin Kaduna ne?
Yaƙi da Boko Haram kaɗai ne za a iya cewa wannan gwamnatin ta yi rawan gani?
To ban ga wani abu ba bayan shi. In akwai kuma ina jiran wanda suka gani su faɗa, ni dai ban gani ba. Wato ka san kuskuren da mutane suke yi? Idan ka ce an samu matsala a wannan gwamnatin, sai su ɗauka wai kai gwamnatin PDP ita kake so. Ni ko ina cewa ne gwamnatin PDP ta riga ta wuce, ko da comparative analysis zai wato kwatance za mu yi mu gwada walwalar da jama'a suke samu a lokacin PDP ba shi a yanzu. Abin da ya fi damun mutane a lokacin PDP, ɗaya, maganar Boko Haram, maganar saba mabamai, musamman muna a arewa. Amma mutane na samun aikin yi, kasuwanci na tafiya, harkar rayuwar mutane da sauƙi, an kirkiro abubuwa pension scheme din nan railway ne da abinda zaka ji gwamnatin yau tana wani kururu ta kanta kai abinda gwamnatin PDP ta dasa ne aka dan samu aka karkare
amma ita gwamnati ci gaba ne ba wai ce sa ɗaya daga cikin abubuwan da yake kashe tahiyan gwamnati kenan in wannan yazo ya ce ai ba ni na fara ba saboda haka zan jingine shi
to kaga kuwa in dai ka zo ka tarda mutum ya fara abu ka karka bai kamata kuma ka dinga mishi shirye kana cewa bai yi komai ba yanzu misali railway nan da aka kawo daga Abuja zuwa Kaduna kusan mu a jihar Kaduna nan ba wani abu da zaka nuna na sadarar gamman ban da shi
ce tashan jirgin ruwa na bisa fako da aka yi ba an yi irin shi an yi guda a Kaduna
ba jirgin ruwa shi ma ai an tabbaci ne aka karasa shi wannan tsohon aiki ne kuma shin wannan har yanzu menene tasirin shi ga rayuwar talaka ina magana akan abin da ya amfani talaka ne shikenan wannan jirgin kasa gwamnatin PDP ta fara aikin ta kai sama da 80% wannan gwamnatin ta zo ta karka amma kuma wanda zai hau wannan jirgin ya zauna sai ya juya ya kalli kamera ya ce gwamnatin PDP ba ta yi komai ba kaga rashin adalcin da ake yi mutanen nan sun fara aikin nan sun kasa jamawa amma kace sun kasa jamawa kaje sun kasa jamawan kai ka zo ka karka
to za a ji ci gaban wannan hirar a sauran shirye-shiryen mu yanzu dai kafin mu ci gaba ga wannan
salamu alaikum dai salamu iyai salamu
to an ce taba kidi taba karatu yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan
sunana Muhammadu Siraju Alhaji Sabo ni ne mataimakin shugaban masallan malamai na kungiyar jama'a za ta biwa kabatu sunna jihar Nasarawa jan hankali da nake son in yi ga yan uwa musulmi wannan wata na Ramadana wata ne mai albarka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin abubuwa da ya karantar da mu addu'a da Jibrilu yayi manzon Allah ya ce amin duk mutumin da Ramadana ya riske shi bai yi aikin da Allah ya gafarta masa bai sa shi a aljanna to in ya shiga wuta Allah ya nutsar da shi cikin wuta Jibril ya ce wa Annabi ce amin ya ce amin kaga a ce wannan wata a shekara so ɗaya yake zuwa ciki ake samun Lailatul Qadari wanda ibada ciki ya kai ibadan sama da shekara 80 wanda ba shi ba to a ce mutun yayi saki a wannan wata duk abin da ya kamata yana alkhairi bai yi ba to akwai damuwa da haka ina jan hankalin ƴan uwa musulmi mu jajirce wurin salloli a jajirce wurin karatun alqur'ani a jajirce wurin istighfari hailala da sauran ayyuka na ibada da kuma roƙon Allah madaukakin sarki dace kullun ramadana a matsayin darasi yake a matsayin makaranta yake don ubangiji subhanahu wataala sai da ya kawo mana abin kaman tsarin makaranta ya ayyuhal ladina amanu ya kowanne suka yi imani application form na shiga makarantar ramadana shine mai imani dan ce ya ayyuhal ladina amanu ya kowanne suka yi imani to saka ce kutiba alaikumus siyam an wajabta maku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta wa waɗanda ke gabanin ku menene azumi kamewa barin ci da sha da duk sha'awa na ciki ne ko na ainihin al'aura tun daga fitowar alfijir har faduwar rana da niyyar bautan Allah
to da fatan an amfana yanzu kuma ga baba ya kuma iri da shiri na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A makon da ya gabata shugaban hukumar kiyaye hatsarin ta kasashiyar jihar Kano ko komanda Ibrahim Sarki Abubakar ya koro mu akan bayanin matakan wayarwa da hukumar sa take yi ga direbobi akan hana faruwar hatsari amma kuma ya ce shirin wayarwar na samun karbuwa wurin ma'aikata da direbobin motocin haya a tashoshi. Amma a wurin private suna huskantar kalubale nan ne fa wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari yayi masa tambaya kamar haka
tun haka ne akwai matakai da ake tsarawa dan ganin cewa tunda dai alhakin ku ne ku isar da sakon da ya shafa magana amfani da hanya da kuma kiyaye dokokin tuyi
to akwai matakan da ake daukawa sai dai ko wannan yana hada mun fada da mutane tunda yake ba mu samu yadda zamu magana da su ko za mu gana da su ta wani ta hanyoyi din da na ambata a ba to yawanci mun fitar da su a hanya masu private to sai su ga kaman mu damun su muke amma na kira na amfani da wannan dama in kira yawanci aka tare ka ba lallai sai an maka ko an maka tara nan laifin da kai ba yawanci muna son mu muka yi amfani da wannan ne mu fadakar da kai misali inda ganin ka kenan na farko muka yi baka sa belt ba baya da zamu mu ce mun huta maka taron belt sai mu fadakar da kai amfanin belt to yawanci abinda ke faruwa shine hanyoyin da muke tsaya muke wannan patrol akwai mutanen da muka saba ganin su yau da kullun sai su ga kaman ko damun su muke yi to ba damun su muke yi ba muna yi ne don saboda iyakan hanyar da zamu yi mu yi magana da wasu kenan
to amma akan din kuma sukan yi korafi da cewa jami'an ku idan yanzu in dalce ban daura ba kace na daura kuma daga baya sai ka tambaye ni ina fire extinguisher ina license driver's license ina waye da sauransu kamar suna korafi kamar dama kuna tsayawa ne dan ku gano wata illa ta su ku amfani da ita
to ba zan ce haka ba saboda kamar yadda na faɗa muna amfani da wannan daman saboda mu fadakarwa ga wanda sakonninmu baya kai wurin su saboda haka shi yasa ake wannan tambaya kana da abu kaza kamar yadda na faɗa yawanci inda wannan shine karo na farko da ganinka to da wuya a rubuta maka tara
to amma idan na daura seat belt wannan damarar ta direba ko da ina daura ita jami'an ku za su sukan tsaye da mutane kuma a tambaye su wani abu daban
to alhamdulillah muna nan muna kokari muna gyare-gyare ga ayyukan mu amma yawanci akwai wanda ba su bin su ma ba su bin ka'idojin aiki amma babban abun da ake horos da shi shine kar ku tsaye da mutum to kuna kuna tambayin shi kana da abu kaza kana da abu kaza sai ka hango wani abu na laifi
ko alamun laifi
alamun laifi abinda yawanci horon mu kenan har yanzu nan kuma ba canza wannan ba sai ka hango saboda haka sun da yawa ana samun rashin fahimta ta yiwu gaskiya saboda Allah ya gani kila ta yankace
ga wannan aikace aikace da kuke kuna fama da masu direbobin hanya da waye da sauransu amma ko da yaushe kuma sai mu dinga ji ana cewa ana hadari can ku zo ku ce an ana record an yi kuna da record a littafin ku da takardu an yi kaza an yi kaza an yi nasara kaza to amma kuma kaman alƙalaman in ka kwatanta kaman karuwa suke me ke faruwa ne
to alhamdulillah wani lokaci yana karuwa amma ina ganin kaman shekaru biyu da suka wuce muna kokari muna ragewa don yawancin kaga first conference da shi ko mashin namu yayi yakan nuna cewa an samu ko da dan karamin percentage ne
na
raguwar hadura ana samu yawa to amma shi sha'anin hatsari da dalilin da yasa ake yin hatsari abu ne mai wuya saboda ya shafi halin mutum ne halin mutum shi yafi kawo hatsari saboda haka duk wani abubuwa da zaka yi kiyayewa indai mutum din bai kiyaye da wannan ba ko bai bi wannan dokan ba ko bai bi wannan ka'idan ba to duk abin da zaka yi ba zaka samu nasara ba saboda haka mu kokarin mu muna kokarin cewa mu ga cewa mun fadakar da mutane da yawa
don su canja halaye
su canja halaye
A nan ne kuma za mu jingina wannan hirin sai mu leka jamhuriyar Niger inda wata kungiya mai zaman kanta ta ce wani bincike ya nuna Niger ce kasa da tafi kowace kasa a nahiyar Afirka yawan hatsarin mota duk da cewar tana da karancin motoci sai a biyo mu a shirinmu na sabon mako don ji hirin wakilin Musulmi Muni Barba da Aliyu Umaru na kungiyar Fonde Mabori a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yako Makiri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to a gaida baba yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda Sule Barma ke tafa da sharhin jaridan kasar
zan fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar La Mutation wacce ta bayyana cewa rashin hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ƴanci rani OEM a Niger ya ceto wasu bakin haure kimanin 386 da aka tarar zube a wani wurin da ke tsakanin Arlit da Asamaka jaridar ta ce galibin waɗannan bakin haure ƴan kasashe makwabta ne da aka tsokeyar su daga Algeria aka zubar a dokar daji ba abinci ba kuma takardun shaida jaridar Le Republicain ta ruwaito cewa kotun sai da yawo ta fara shari'ar bangarorin da ke takaddama a badakalar jarirai bayan da tsohon kakakin majalisar dokokin kasar Niger Hamma Amadu ya shigar da kara a gabanta domin ta dubi wannan batu da aka shafa shekaru ana fafatawa a kotunan cikin gidan jamhuriyar Niger a ƙarshen zamanta na ranar 23 ga watan Mayu kotun mai ofishi a Abuja ta dage shari'ar zuwa ranar 3 ga watan Nuwamba 2018 Niger Enter ta mai da hankali akan abin da ta kira aikin asha da wani bafaranshe Nicolas Bow ya tafka da sunan aikin jarida wanda bisa ga dukkan alamu sojan haya ne masu hamayya da shugaba Isuhu na Niger suka dauko domin ya ci mutuncinsa jaridar ta ce a rubuce-rubucensa Nicolas Bow ya yi kaca-kaca da Isu Muhammadu wanne ya ce yana bukatar a binciki kwakwalwarsa kafin ya afkawa mahaifiyar shugaban kasar ta Niger da wasu miyagun kalamai duk kuwa da cewa ta jima da rasuwa jaridar Lanketor cewa take Bazoum Mohamed ya mai da martani a game da abubuwan da suka faru a kotun gure inda rikici ya sarke tsakanin alkali Rabu Kasumu da shugaban kotun wanne ake zargi da balle ofishin alkali Kasumu domin daukar takardun shari'ar wani dangin Bazoum da ake zargi da mallakar bindigogi ba akan ka'ida ba jaridar ta ce ministan cikin gidan wanne ya tabbatar da cewa akwai dan uwansa a hannun mashara'antar gure ya bayyana cewa bindiga ɗaya takce aka samu a wata motar da dangin nasa ya siye sabanin yadda aka yi ta yayatawa mu rufe da jaridar Lebanon wacce ta tabo batun matsin lambar da kungiyoyin ƙasa da ƙasa masu kare haƙƙin ɗan adam ke yi wa gwamnatin Niger bayan da aka gano ta da soma wuce gona da iri wajen toye haƙƙin ɗan adam misalin shugabannin kungiyoyin fararen hular da aka yi wa kamun kajin kuku aka kulle a gidan yari ba tare da an yi musu shari'a ba saboda sun gudanar da zanga-zangar kin amincewa dokar harajin 2018. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To ga da Suleiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Musa Amerika siya kebin Najeriya. Abin da ke ban mamaki talakar Najeriya majiyan su waɗansu kana da fahimta amma majiyan su ba su da fahimta. Shin da azzalimi da mai son a hana zalunci wane ne ajiri a gaga? Wannan bawan Allah ba ya saci kuɗi ya aje gidansa ba, yana son a kawo haƙƙin talakawa a Najeriya a dakatar da ɓanna, amma mafi yawan talakawa ba su fahimta da wannan bawan Allah ba. Wannan bawan Allah an kun fahimta ba shi ne mai zalunta ku ba, waɗanda ke zalunta ku ake son a dakatar suwa, amma wai ka je wai jihar Kano, wai waɗansu wai ba gidan ubanka na ba, Abuja ba gidan ubanka ne. Shin wanda duk ya kaji ya zage Buhari to ko uba ne sai ya zaga? Wanda duk kaji ya zage da shugaban kasa Muhammadu Buhari to ko uban sa yana zaga? Shekarau ka tara ɗan daba ɗan wuyi ɗan kwaya ana zage shugaban kasa. Kamun ta kai daga inda ka fito, kamun ta kai talak kame talak gidan haya kake, da yarda Allah da hukuncin Allah da sanad Muhammadu Buhari ya daga hannun kanka zabe da gwamnatin jihar Kano. Kan sani shekarau ba za ka yi farin jinin Buhari ba, ba za ka yi darajar Buhari ba.
Assalamu alaikum sakin Hausa Radio America. Sunana Dan Lamin Joja Kagara, jihar Niger, Nigeria. Ina kira ga shugabanninmu 'yan siyasa wanda suke mulki a halin yanzu, a halin gaskiya yaudaran da suke yi ma talakawa, wallahi wallahi in ba su dawo ga hanya ba, wallahi talakawa zaben ga mai zuwa ba za mu zabe su ba.
Suna Lawal Abubakar Godenga daga Sokoton Najeriya, ta shine mai da kasari goma sashen Hausa BOA Hausa. Ya sako na nan ga lafiyar 'yan Najeriya musulmi da kirista. Allah ya ba shekarar ga uku da shugaba Muhammadu Buhari ya taka rawar gani tsakani da Allah a ɗebe aƙidar siyasa ciki. Babban lamba wadda muka yi cewa Buhari ya kunyi Najeriya, Allah ya cire suna ne daga Lauhul Mahfuz na dangane da zaman shi, suna ne Barawo. Don haka Buhari alhamdulillah Allah shi ma jagora.
To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takeice.
Yau take ranar demokradiyya a Najeriya shekaru 19 bayan da kasar ta koma bin tafarkin demokradiyya ko mulkin farahula. Sannan yau ce gwamnatin shugaban kasar Muhammadu Buhari ta cika shekaru 3 akan karagar mulki. Yan siyasa daga jam'iyyar APC mai mulkin kasar da kuma yan hamayya suna ci tofar barkacin bakin su kan wannan rana. Sannan a karon farko wasu 'yan Najeriya sun keɓe wata rana domin yin juyayi a daukacin kasar. Masu fafutuka da kungiyoyin fararen hula daga sassan kasar sun ware ranar 28 ga watan nan na Mayu domin su kalubalanci abin da suka kira yawaitar samun tashi-tashin hankula a Najeriya. An baiwa wani ɗan cirani daga kasar Mali da ke zaune a Faransa ba tare da izinin zama ba sunan Spider-Man a Turanci, wato mutumin gizo-gizo. Aka kuma jinjina mai a matsayin jarumi bayan da ya rarrafa a jikin wani bene a birnin Paris ya ceci wani yaro da ke reto a hawa na hudu. Ɗan shekaru 22 Mamudu Gasama ya ce ya lura ne rayuwar yaron na cikin haɗari. Wannan lamari ya faru ne yayin da shi matashin ya je unguwar kallon ƙwallon ƙafa a wani gidan cin abinci. Gasama ya faɗa wa sashin bambaranci na muryar Amurka cewa sun yi odin abinci kenan shi da budurarsa za su fara ci sai suka ga dandazon mutane a waje. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yaba wa wannan matashi ɗan cirani yayin da suka haɗu gaba da gaba a jiya Litinin a fadar gwamnati ta Elysee. Saboda wannan jarumta da ya nuna yana mai cewa ga sama abin kudanci ne, ya kuma bashi takardun izinin zama a ƙasar ta Faransa da aiki a ma'aikatar kashe gobara. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe za su yi wata ganawa kafin babban taron da aka tsara za a yi a tsakanin Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a cewar jami'an ƙasar ta Japan. Shugaba Trump ya tattauna da Abe a jiya Litinin yayin da jami'an Amurka suka je Koriya ta Arewa da Singapore domin tsara yadda tattaunawar za ta gudana.
To, na muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Jar Smith. Ni Ibrahim Kalmasu Garba ke cewa a huta lafiya.